بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وديار الدين سنة بفضل الله سبحانه وتعالى من قومي yadda da wannan safiya ta juma'a yau muna 16 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar 1439 wanda ya daidai da 1 ga watan 6 shekara ta 2018 mun dawo don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka dauko shi tun farkon wannan wata na mai albarka. Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu, ya sanya albarka a cikin abin da muke karantawa, kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muka gani. Allah rahma. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim.
Alhamdulillah. A jiya, idan ƴan uwa ba su manta ba, mun faro bayani akan ma'anan bismillahir rahmanir rahim. Mun ji ma'anan wannan ba dake cikin bismillah bi din nan, mun ji ma'ananta, wato isti'ana ce, neman taimako ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan mun ji ma'anan Allahu, duk inda ka ji an faɗi Allahu, ma'anan shi al-ma'lu, wanda ake bauta masa akan cancanta. Shi yasa wannan na daga cikin sunayen da yake ba a kiran kowa da shi sai shi kadai Allah. Ba a kiran kowa da shi sai Allah, saboda ma'anan shi al-ma'lu, wanda ake bauta masa akan cancanta. Muka kuma ji menene sharaɗin wannan bauta. Sai bauta ya ginu akan waɗansu ginshiƙai guda uku. Ginshiƙi na farko soyayya, ginshiƙi na biyu tsoro, ginshiƙi na uku kwaɗayi. Idan aka gina bautan Allah akan waɗannan abubuwa, to sai a kira shi bauta. Amma duk bautan da aka yi ma Allah bai cika waɗannan sharaɗai guda uku ba, bai zama bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ji ma'anan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mun ji cewa waɗansu kofi ne guda biyu, sunaye ne guda biyu na Allah, wanda babban abin da suke nuni a kai shi ne sifantuwan Allah da sifa ta rahama yalwatacciya, wacce ta mamaye komi, ta yalwaci kowa da komi, kuma yana da rahama ta musamman keɓantacciya ga waɗansu zaɓaɓɓun bayinsa, annabawa da waliyai da sauran mutanen kirki waɗanda suka bi tafarkin annabawan Allah. Kuma malam ya yi mana bayani akan sunayen Allah da sifofin Allah, cewa sunayen Allah da sifofin Allah wajibi ne mutum ya imani da su, kuma wajibi ne mutum ya tabbatar da su, kamar yadda Allah ya tabbatar ma kansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar ma Allah. Kuma za ka yi imani da su ba tare da ka kora komi a cikinsu ba, ba za ka kora sunayen ba, ba kuma za ka kora ma'anoninsa ba, kamar yadda waɗansu ƙungiyoyi na bid'a suke yi. Mun ji ma'anan alhamdulillah, wanda mun ji cewa alhamdu godiya ce, amma godiyan akan waɗansu sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala cikakku, akan aikace-aikacen Allah wanda ke jujjuyawa tsakankanin adalci da kuma falala, wanda yake cike da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. mun ji cewa matukar dai mutum ya gode ma Allah da harshe, zuciyarsa kuma ta karbi wannan, tana godiya ga Allah, kuma ya kaskantar da kai ga Allah, ya sallama, ya miƙa wuyan shi ga Allah, ga ukan shi na da'a ga Allah, to wannan shine cikakkiyar godiya. Amma wanda ya faɗi da harshe kawai alhamdulillah alhamdulillah, amma gaɓuɓɓan shi ba ta da'a ga Allah, to wannan yayi godiya ga Allah ne godiya ta kaitacciya. Sannan mun ji ma'anan rabbil alamin, menene ma'anan ar-rabbu? Ar-rabbu shine wanda ke renon bayansa na duk kofofin reno, shine wanda yake halitta, yake jujjuya al'amura, yake shiryatar da bayansa alhalin ya zama cikakke a karan kansa, ba shi da bukatun komi gurin kowa. To wannan shine ar-rabbu. Mun ji cewa rububiyar Allah ta kasu kashi biyu. Akwai rububiyya kofa ta farko ga magarin rububiyya, irin kulan da Allah yake yi ga bayinsa, wanda ya hada da mummunai da kafirai, ya hada da mutanen kirki da mutanen banza. Wannan a sashen halitta, da sashen azurtawa, da sashen ba da ni'imomi na zahiri da na batini. Allah shi ya halicci kowa, shi yake azurta kowa, shi yake ni'imtar da kowa. Idan ya saukar da ruwa, kafiri da musulmi za su amfana. In ya kada iska, kafiri da musulmi za su amfana. Idan ya fitar da tsirrai, kafiri da musulmi za su amfana. In ya fitar da ƙwayoyi, kafiri da musulmi za su amfana. To wannan shine rububiyar Allah ga magari, wanda duk bayi sun yi tarayya a cikinsa, mutane da aljannu, dabbobi da tsirrai, da sama da ƙasa, kowa ya tarayya a cikinsa. Wannan rububiyya ce ta abin nan amma ga magarin rububiyya. To akwai kuma rububiyya khassa, wata keɓantacciyar rububiyyan Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake da matsanancin kula a kan bayinsa, annabawa da waliyai da sauran mutanen kirki. Yana taimakonsu, yana karkata musu da dukkan wani abin da zai sha makantar tsakankaninsu da cin nasarar duniya ko cin nasarar lahiya. Yana sauke musu abubuwa masu wahala, yana ba su kariya daga dukkan ababen ki da sauran ire-iren waɗannan kula da Allah subhanahu wa ta'ala ke managartattun bayinsa. Ita ma wannan du'a ƙarƙashin rububiyar Allah ce subhanahu wa ta'ala. Malai ce kuma ita rububiyar Allah ta sanya babu wani bawa daga cikin bayi face yana roƙon Allah, yana kuma kwaɗayi daga Allah, ko dai da harshensa ko kuma a aikace. Wanda zai buɗe baki ya ce ya Allah ka bani kaza, ya Allah ka tsare ni daga kaza, ya Allah ka gaggauto min daga kaza, ya Allah ka jinkirta min abu kaza. Akwai kuma wanda yake a aikace ne zai yi, bai buɗe baki ya ce Allah bani ba, amma dai aikin shi na nuni akan cewa yana son Allah ya yi shi. Muka ba da misalin wanda fitsari ya matse shi, ya keɓe ko a bayi ko a bayan dutse ko a bayan itaciya ko a ɗan wani digiri, yana son yi fitsari. A lokacin nan bai ce ya Allah sani in fitsari ba, amma aikin shi na nuni akan cewa yana neman Allah ya taimake shi ne ya fitsari. Idan da kuma Allah zai rike fitsarin a wannan lokacin, sai ka ji ana wayyo Allah, wayyo Allah. Allah dai ake maida al'amari zuwa gare shi, ba a maida akan zuwa ga wani shehi ko zuwa ga wani wanda aka aje shi a matsayi irin na Allah, sai dai ka ji ana wayyo Allah, wayyo Allah. Duka dai wannan yana nuni akan wato ainihin rububiyya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. A can baya akwai wani abin da ya kamata in faɗi, wani kissa ne wanda ya kamata in faɗi gurin inda malam ke bayani akan bauta, ana gina ta ne akan son Allah da tsoron uƙubarsa da kwaɗayin rahamansa. Akwai wani malami daga cikin malaman sufiya kamun shekara 600 baya zuwa 700, sai yake jin kamar cewa san Allah ya mamaye zuciyarsa, haka yake ji. Sai yana addu'a yana cewa ya Allah, inda nake jin ƙaunanka da sanka, shi bai tso bai bautan Allah akan tsoro ko kwaɗayi, shi ya gina bautan shi ne kawai akan soyayya. Yana ce ma Allah, ya Allah, inda nake jin sonka da ƙaunanka, duk wata irin jarabawa da zai kawo min, ya Allah, sonka ya sa zan iya ɗaukan ta.
haka yake ga Allah wai yana jin san Allah a cikin zuciyar shi yasa zai iya daukan duk wata jaraba da Allah zai masa sai Allah ya rike tsare shi sai Allah ya rike tsare shi ga shi tsarin ya taso amma ya kifi ya juya gabas ya juya yamma ya kudu ya arewa ba ta tsare ye kuka ye kuka ye iyu kai sai kuma ina Allah na tuba Allah ka gafarci ni Allah na tuba Allah ka gafarci ni Allah na tuba kai ta nan ta sai Allah subhanahu wataala suke masa tsarin sa to wannan kofa daya ce daga cikin kofofi shi da yana bauta ne akan mahabba sai ya gane ashe bautan nan dole a yi ta kuma akan alkhawfi dole kuma a yi ta akan arraja'u dole ka yi ta kana kwaɗayin rahamar Allah da tausayin shi da falalansa dole kuma ka yi bautan nan kana tsoron uƙubar Allah wannan uƙubar ko a duniya ko a lahira domin akwai waɗanda yake idan sun fusata Allah Allah na ɗaukan mataki a kansu idan Allah ya ɗauki mataki a kanka sai ka zama darasi ga wani amma kuma rai ba zai so ba to wannan na so a ce na faɗi wannan tun jiya sai aka mantar da ni to yau inda za mu tashi shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa maliki yawmiddin Allah shine mamallakin ranar tashin alkiyama yawmiddin shine yawmul jaza ranar sakamako sakamako akan adalci shine addini addini shine sakamako akan adalci shine ma'anar addini da haka Allah shine mali shine mamallaki shine ya mallaki ranan tashin alkiyama ranan da ake yin sakamako akan adalci wanda yazo da kyakkyawa a bashi kyakkyawa a ƙara masa wanda yazo da mummuna ko dai a gafarta masa ko kuma a bashi kwatankwacin abin da ya aikata ba tare da an zalunce shi ba dan haka shine ma'anar mali akwai kuma kira'an maliki maliki ya fi ƙarfi da maliki malik shine mamallaki wanda ya mallaka amma idan ka hada ta da kira'an maliki ya mallaka kuma yana da cikakken ikon juya abin da ya mallaka akan samu wanda ya mallaki abu amma bai iya juya abin yaro yakan yi gadin dukiyar mahaifinsa da ya mutu ya bashi amma bai iya juya shi yana hannun wani mahaifinsa ko kanin mahaifinsa wani kuma yana iya juya abin da bai mallaka ba wani dan babake reni da san a sani bai mallaki abu ba amma ya ta faranfara yana son ya rufe juya abin da bai mallaka ba ya rufe jujjuya ma waɗansu marayu dukiyansu yana musu tasarrufi a ciki to idan ka ce mali shine wanda ya mallaka kuma yana da cikakken ƙarfin juya abin da ya mallaka to shine Allah subhanahu wataala yake cewa maliki yawmiddin Allah shine mamallaki na ranar tashin alkiyama ranar sakamako akan adalci mali ya ce almalik idan aka ce almalik mamallaki huwa man ittasafa bi sifati alazimati alkamilati allati yatahaqqaqu biha almulk shine wanda ya sifantu da sifofi manya manya cikakku wanda sai mutun ya cika su ne tukunan sannan yake iya mallaka wato abinda malik ke so ya nuna maka ne shine idan ka dubi ranar tashin alkiyama ka dubi irin taron da za a yi a ranar tashin alkiyama taro ne wanda yake kowa yana halarci a wurin kowa ya zo babu wanda ya giyaji babu wanda yake zuwa ka haɗo tun daga mutane da aljannu da dabbobi da komi da komi har da mala'iku kai wannan taro ta tara har wuta da aljannu duk sun zo wannan taron to kaga taro ne babba to a ce ga wanda yake shine shugaban taron ai wannan na nuni akan girman shi to ballantana kuma in ka kalli irin aikace aikacen da za a yi a wannan taron manya manyan al'amura ne manya manyan ayyuka ne akwai hisabi wanda yake hisabin nan shine za a tantance ma kowa abin da ya aikata babu wani abin da kai shi na motsi ko na furci ko na aiki face sai an zo da shi wannan ranar an gabatar maka da shi wanda za a tuhumi mutum a tuhume shi wanda kuma za a gaya mishi kayi amma an yafi za a gaya mishi kayi amma an yafi to kaga al'amarin babba ne ga kuma shiga wuta da aljanna, tattalin wutan kawai da tattalin aljanna, wannan yana nuni akan girman ranar tashin kiyama. To Allah subhanahu wataala shi ya mallaki wannan rana, kwanta da kwarkwatanta nashi, kwanta da kwarkwatanta shi yake da haƙƙin juya ta yanda ya ga dama. To ai haka ba zai yi ba sai in shi ma ya zama ya sakanta da waɗansu kofi manya-manya wanda zai ba shi cancantan ya mallaki wannan rana. Ila an fahimta, to shi ne ma'anan malik, ya sifanci da waɗansu manya-manyan sukofi wanda ya kwalifayin ɗin shi ya mallaki irin waɗancan manya-manyan al'amura a wancan babban rana. Ila an fahimce ni kyau, to shi ne malik ya cewa allati min athariha annahu ya'muru wa yanha, daga cikin ma'anonin maliki, daga cikin ma'anoninta shine Allah shine ke da ikon bada umarni ya kuma yi hanyar cikin ma'anonin malik kenan, saboda wanda ya mallaki abu ya mallake shi farkon shi da ƙarshen sa, ya mallake shi ban shi da farkon sa, ai yana da cikakken ikon da zai ba abin umarni ya yi ko ya hana. Ashe a ƙarƙashin wannan ne Allah yake ba mu umarnin mu yi ko mu bari, me yasa? Saboda shine malik, shi ya mallake mu, duk cikan mu bayan sa ne, shi ya samar da mu daga rashi, shi ya samar da mu daga rashi, da ba mu ba sinadarin mu amma ya samar da mu, kuma shi ya mallake mu, bayan ya samar da mu din babu wanda ya mishi kan karfi ya kwace, shi ya mallake mu kuma shi ke jujjuya abin da ya ga dama a cikin mu. To tunda ko yana da wannan sifofin khalqan wa mulkan wa abidan, mu bayin shi ne shi ya halice mu, shi ya mallake mu, kuma yana jujjuya al'amura a cikin mu, to yana da cikakken yancin da zai ba mu umarni mu yi ma ko kuma ya hana mu. Wannan na daga cikin ma'anan malik yawmiddin, wa yusibu wa yu'aqib, kuma yana ba da lada kuma yana yin hukuma, duk wannan na daga cikin haƙƙi na mallaka. Idan kana da ƴaƴa, idan wani ya kyautata zaka saka mishi, in wani ya munana zaka mishi hukuma. Idan kana da ma'aikata a ƙarƙashin ka, kai ne ubansu, in wani ya kyautata zaka yabe shi ka faɗi alkhairi a kansa har ka ƙara mishi ma albashi, in wani ya munana ka ba shi kwairi, wani ka cire mishi albashi, wani ma ka kore shi daga aiki. Idan kana da ɗalibai, wanda ya himma zaka yabe shi ka faɗi alkhairi ka jawo shi kusa da kai, wanda ya munana zaka kau da shi gefe, wani lokaci ma ka kore shi daga makaranta. Me yasa? Saboda kana da wata ƙaramin mallaka. To mallakan Allah subhanahu wataala zuwa ga bayinsa ya sa yana ba su sakamako, kuma yana musu hukuma. To ya tasarrafu fil alim al ulwi wa sufli, kuma yana jijji al'amuran abin da ya ga dama a cikin duniya ta sama da ta ƙasa. At tasarrufu tamu al mutlaq bil ahkam al qadariyyah wal ahkam al shar'iyyah, yana jijji al'amuran sai yanda ya ga dama cikakken juyawa, wanda yana zartar da hukunce-hukuncensa na ƙaddara, yana kuma zartar da hukunce-hukuncensa na shari'a. Hukunce-hukuncen ƙaddara shi ne ababen da ke faruwa a duniya wanda kai ma ba ka da hannu a cikinsu. Hukunce-hukunce na shari'a shi ne umarni da hanyar. Allah ce ina son abu kaza kuma dole a yi, ba na son abu kaza kuma dole a bari, su ne al'akamu shari'iyya. Amma shi al'akamu ƙadariyya shi ne inda ka ga an gina sama ba hannunka a ciki, inda ka ga an shinta da ƙasa ba hannunka a ciki, inda ka ga an fitar da itaciya ta yi girma ba hannunka a ciki, inda ka ga an gina halittar mutum, wani dogo, wani gajere, wani fari, wani baki, wani balarabe, wani bature, ba hannunka a ciki. Wannan al'ahkamul qadariyya ke nan. Haka nan Allah yake gudanar da hukunce-hukuncensa ganin damansa, wa ahkamul jaza, da kuma hukunce-hukuncen sakamako. Allah subhanahu wataala wani ya yi laifi ya gafarta, wani ya yi laifi ya yi mishi hukuma a duniya, wani ya yi mishi laifi ya jinkirta hukuman shi sai gobe kiyama, wani ya yi laifi Allah ya kauda kai ya ma ce kai ta yin laifin ba ma zan kama ka da shi, wannan ai duk isani ya kawo haka. Jibirin sayyidina Usman an ce ka je ka yi abin da ka ga dama, Allah ba zai kama ka da laifi, duk abin da ka ga dama ka yi. Dubi wani bawa da ya tuba zuwa ga Allah, ya sake yin laifi ya tuba, ya sake yin laifi ya tuba, Allah ce ka je ka yi abin da ka ga dama, ba zan kama ka da laifi. Baka isa ka ce ma Allah dan me yasa kai haka nan ba, isa ne da mulki, ya mallaka ni, kai bawa ne shi ma wancan bawa ne, kuma wa mallaki yana da iko ya jujjuya abin da ya ga dama a cikin bayinsa. Malai ce fa lihaza أضاف ملكه ليوم الدين ما أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة سول إيرم ونن أبندا وتسول إيرم ونن نسي الله جئنتا ملكا شدرانا تشمع القيامة wato idan ka gane cewa wannan shine ma'anan mallaka hakikanin mallaka to sai anan gurin sai Allah jibinta mallakan nashi zuwa ga ranar tashin kiyama saboda ka dako duka wadancan fassarorin cewa idan aka ce Allah yayi mallaka to ya fa mallaki komai ne yana jijji al'amuran sa inda ga dama zai bada hukuma zai bada lada zai yi umarni zai yi hanni zai jijji al'amuran to haka nan to ka dauka ranar tashin kiyama haka nan Allah subhanahu wataala yake da wannan cikakken karfi فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد والنشين ران تاشم القيامة وندران عند الله كساك مباين شأتك بأعمال كأيكتائك تنسو خيرها وشرها كأيكتائك تنسو الخير يكون شر ويرتب عليها جزاءها kuma ya jibinta ya alakanta kowane aiki da sakamakon shi to a wannan ranan wato shahidul khaliqatu ranan nan halittu za su sheda min athari mulkihi wa azamati wa sa'atihi za su sheda irin yalwa da girman mulkin Allah subhanahu wa ta'ala wato kuma malai na sun ce maka me yasa Allah yake da yace maliki yawmiddin ra mamallakin ranan tashin alkiyama ashe ba Allah ne mamallakin komai da kowa ba ashe ba Allah ne mamallakin duniya da lahira ba to amma me yasa yake baranin tashin alkiyama yace saboda a wannan ranan ne in ma akwai wanda ke da shubha a duniya akan mulkin Allah to ranan tashin alkiyama zai bayyana ga kowa girman mulkin Allah da yalwan shi da fadin sa kowa zai gane cewa ashe duk wani wanda ka ga ya mulki a duniya ashe mulkin je kana yi kai a ranan tashin alkiyama ne masu mulki a duniya da waɗanda ake mallaka za su zo daidai bayi da iyayen gidansu za su zo daidai mata da mazajensu za su zo daidai yara da manya za su zo daidai mata da mazaji makwabta kowa kawai an tashi a level iri ɗaya kuma babu wanda sai ya motsi sai a ganin Allah subhanahu wataala ya so to kaga wannan a ran tashin alkiyama kenan amma a duniya wani yana iya ruduwa idan yaga Allah ya bashi mulki sai ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sai ya samu wahamin cewa ai mulkin nawa ne ni nake jiji al'amuran tunda in naga dama in baku ruwa in baku in naga dama in baku albashi in baku in naga dama in kore ku aiki in kore ku in naga dama in tabbatar da ku in tabbatar da ku in naga dama in baka appointment in baka in naga dama in hana ka in hana ka wani sai ya rubu sai ya dauka wani shine mulki wani in kace mishi Allah ke da cikakken mulki a duniya sai ya ce eh Allah ke da cikakken mulki amma ai wani ma sarki ne shi ma yana jujjuya al'amari ai wani irin wanda wani annabi ya gaya ma sarkin sa annabi Ibrahim yace rabbi alladhi yuhyi wa yumit sai ce ana uhyi wa yumit ya samu shubha yana ganin kaman yana da power yana da mulki to amma ran tashin alkiyama ina limanil mulkul yawm shuru ba wanda zai iya bada amsa Allah shine zai ba kansa an sace lillahi wahid qaha aranan mulki ga baki ne na Allah ne tunda kowa idan ya san kuma da kanshi haka babu wanda ke iya daga kai sai an ce daga babu wanda ke iya daga kai kawai ka san kawai haka ba ka iya sai an ce daga idan ka tsaya sai an ce matsa magana sai an ce yi neman ceto sai an ce nima to kaga ai mulki ya kare an to in saboda irin waɗannan abubuwan da za su bayyana ran tashin alkiyama to sai Allah subhanahu wataala ya kira wannan rana ranan ya keɓe mulkin sa da wannan rana ya ce maliki yawmiddin yace wa qududil khalaiqi kulliha li azamatihi kuma a ranan nan ne za a sheda yanda bayi za su rusuna da girman Allah subhanahu wataala wa kibriyai da isan shi yau a ranan kowa zai miƙa wuya ya sallama zuwa ga girman Allah subhanahu wataala wasiwa'il khalqi fi dhalika al-yawm, kuma zai bayyana cewa bayi suna sun an daidaita matsayin su a wannan rana, alaqila fi tabaqatihim, wato gurgurdan dukkan ko kasancewan sun sha bamban, fi nufubi ahkamihi alaihim, irin yanda tasirin hukunce-hukuncen Allah da dokokin sa yake cikin su. A duniya wani nagartacce ne yana bin dokokin Allah sau da kafa, wani kuma ya dan takaita, wani kuma yayi baran-baran da dokokin Allah, amma ranar tashin alkiyama duk za ka gansu a matsayi iri ɗaya, da wancan kangararren kafirin, da wancan mai takaitawa muqtasid din can, da wancan mumminin nagartaccen as-sabiquna as-sabiqun din nan, duk za ka gansu a gaban Allah a ranar matsayi iri ɗaya, cikin kaskanci da neman tallafi da neman agaji, kowa yana nema ne irin shi a wannan rana. Har annabawan Allah da manzanninsa, manzon Allah ya ce wa du'a'ul rusul yawma idan Allahumma sallim Allahumma sallim, annabawan Allah ma da manzanni addu'a suke, ya Allah ka kubutar da mu, ya Allah ka kubutar da mu. To idan annabawan Allah da manzanni sun firgita sun razana sun tsorace wannan rana, me kake tsammani da kafirai? Wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, kafirai za su yi burin haicho ina ma da a duniya mun musulunta, za su yi burin ina ma da mu ma law tasawwa bihim al-ard, ina ma da kuma a clear din a mai da su kawtar baya kamar yadda aka mai da dabbobi da waɗansu halittu. To wannan abin ya sanya Allah subhanahu wataala ya keɓe kansa, ya keɓe mulkinsa da ran tashin kiyama. Malice mai arifuna bi kamala mulkihi, a wannan ranan ne bayi za su shaida cikon mulkin Allah, cikon mulkin Allah, wa azamati sultanihi, da kuma girman buwayensa da ikonsa. Wannan shine ma'anan maliki yawmiddin, sai Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka kai kadai na'budu muke bauta maka, wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon ka. Malice ai ina tsammanin na kusa kai, نقصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، يا الله كي كدي مكي كيبيو معنين إياك إنا معنين تا كي كدي مكي يمك شيني معنين إياك باديدي كده أشي نعبدك ونستعينك با منا بوتا مكا ومنا نمنتي مقام. هذا أشكم خطبة الحاجة نزال أشي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه. تو نستعينه بعدي كده إياك نستعين با. إذن كشي نعبدك منا بوتا مكا نستعينك منا نمن تي مقانك بيقورك مكا سامجا مكا بوتا مونا بكون بيقورك نمن تي مقانك من الله. أما إذن كشي إياك نعبد وإياك نستعين. تو wannan ya kore duk wani wanda za a bauta ma, ya kuma kore duk wani wanda za a nemi taimakon shi sai Allah. Haka nan kuma gabato da iyyaka akan na'budu, da ya so da ya ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, sai ya ce iyyaka kai, sai aka fara kawo ma'mul alal amil, wato kai kadai na'budu muke bauta maka, wa iyyaka kai kadai nasta'inu muke neman taimako. Sai malice na khusuka ya rabbana wahdaka, ya Allah mahaliccin mu kai kadai muke kebance ka, bil ibadati da bauta, wal isti'anati da neman taimako, fala na'budu ghayraka ba ma bauta mu wani ka, wala nasta'inu bisiwaka ba kuma ma neman taimako daga wani ka. Sai malice fal ibadati, to tunda an ce muna bauta maka, ya kamata mu san mecece ibada, muna bauta maka ya Allah, to mecece ibada? Sai malike fal ibada, duk inda kaji an ce bauta ibada, abinda ake nufi ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al a'mal wal aqwal al zahirati wal batinati. Idan dalibi za ka hadace wannan sun hadace ma'anin ibada, duk inda kaji an ce al ibada me ake nufi? Wannan wata irin suna ce wacce take ta hada duk wani abin da Allah ke so ya yi da shi, duk wani abin da Allah ke so ya yi da shi, min al aqwal, min al a'mal, na daga aikace aikace wal aqwan da zantuttuka az-zahiratu wal batin aikace aikace na zahiri da aikace aikace na boye maganganu na zahiri da maganganu na boye to wannan ita ce ma'anar ibada babu wani babu wata ibada da za ta shiga cikin wannan fassarar ba duk wani abin da Allah ke so ya yi shi ko furci ne ko aiki ne wannan aikin ko na zahiri ko na boye menene aikin boye kudurce kudurce kenan so ne aikace aikacen boye akwai kuma aikace aikace na zahiri to duk abin da Allah ke so ya yi shi na furci ko na aiki wannan aikin ko na zuciya ko na gaba to wannan sunansa ibada to bari mu dauke su filla filla domin mu magana hakikan abin da malinki ne idan nace subhanallah Allah yana son wannan ya dalishi to ibada ce idan nace baba ina kwana Allah yana son wannan ya dalishi to ta zama ibada ta zama ibada idan kace da Allah malam ya hakuri Allah yana son wannan ya dalishi to ta zama ibada idan kace bari in kwanta da wuri domin in samu sallar asubahi Allah yana son wannan ya dalishi to kwanciyan ya zama ibada kila an fahimta bari in sa karare saboda idan naje kan mutane sai ka jin dan wari daga gare ni Allah yana son wannan ya dalishi ya zama ibada kila an gane kenan duk abin da Allah ke so ko wanda ke da alaka da addini ko wanda ke da alaka da mu'amala duk abin da Allah ke so ya yarda da shi to ya zama ibada to idan mutum ya ce kowa ma Allah ne gaskiya ne wannan ma sai kawai a ce subhanallah to idan wani ya ce Allah uku ne idan wani ya ce Allah na da mata idan wani ya ce Allah ya rike da kaga duk waɗannan kalmomin ne da yake Allah bai yarda da su ba ba kuma ya san su to da haka idan ka fahimci wannan da kyau za ka fahimci ashe kofar ibada tana da faɗi matuƙa waɗansu ibadun sukan shigo a cikin addini ne kai tsaye waɗansu kuma ibadun sukan shigo a cikin zamantakewa ne da mu'amala ne yau da kullum sakin fuska Allah yana san shi to ya zama ibada farka ganganta sakin mu mutane fuska wa anta alqaafa bi wajhin qalb ka sadar dan uwanka cikin walwala da sakin fuska ibada ce da ta ibada ko fanta ne faɗi shine malai ke cewa wannan ibada ita ce duk wani abin da Allah ke so duk wani abin da Allah ya dade shi sawa'un yana cikin aikace aikace ko yana cikin zantuttuka wannan ya zama ibada na zahiri ko na batini sai malai ce fa hiya alqiyam abinda ake nufi da fassarar wannan ta'arifin fassarar wannan definition din shine fa hiya alqiyam bi aqaid aliman shine mutun ya kudurci ko ko mutun ya kiyaye aqidoji na imani menene aqidin imani san sani ba wani ne san aqidin imani malam ya ce shine mutun ya tsaya ya tsayu da aqidoji na imani menene aqidin imani ina neman da zai gaya min menene aqidin imani an ga lamiya aqidin imani na'am yace shahadatu an la ilaha illallah amsan bai fito sosai ba menene tunda yace aqaid aqidoji na imani aqidoji ne ba aikata aikata ba aqidoji na imani wannan ke kuje kan aqidojin imani ke ne wannan ko ko ba masu imanin ne ba su san imanin su ba to na ahsan jazakallahu khair an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi menene ne aqidoji imani wannan ba su ne arkanul imani ba to ka aqidantu da su aqidun irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta maka kila an gane shine ka aqidantu da aqidoci na imani kai imani da Allah kai imani da sunansa da sifofinsa da aikace aikacen da kuma cancantansa da bauta kai imani da mala'ikun Allah cewa mala'ikun Allah halittun Allah ne na daban ba sa saba ma Allah ba maza ba ba mata ba Allah subhanahu wata'ala kebe su da aikace aikace wani an bashi aikin kula da ruwa wani kula da wahayi wani kula da kaza wani kula da fitar da rai wani kula da busa kaho waɗansu mala'ikun suna sujada ga Allah waɗansu suna ruku waɗansu suna kaza waɗansu suna kaza waɗansu mala'ikun suna rubuta aikace aikacen bayi waɗansu an san sunayensu waɗansu ba san sunayensu da kai imani da su jumlatan wa tafsilan a jumlace ka yaji akwai mala'iku wanda kuma nasu yazo da bayanin su kai imani su kamar yadda nasu yazo kai imani da littattafan Allah Allah ya faɗa littattafai da yake da yawa babu wani annabi face sai da Allah ya bashi littafi babu wani annabi face sai da Allah subhanahu wataala ya bashi littafi wannan littafin da Allah ya ba annabawa waɗansu annabawan an ba su littattafai ne na karan kansu da shari'o'i na karan kansu waɗansu annabawan an ba su littattafan waɗansu annabawan ne su jaddada shi amma dai babu wani annabi face sai da Allah subhanahu wataala ya bashi littafi annabawan Allah suna da yawa akwai annabawa akwai manzanni annabawan Allah sune wanda Allah subhanahu wataala ya ba su sakon addini su jaddada addinin wani annabi da ya gabace su manzannin Allah wanda aka kebe su da sakona su na musamman wannan shine bambanci tsakanin annaba da manzanni ba daidai bane fassarar cewa annabawa sune wanda aka umarce su da yin bautan Allah amma ba a ce su ga yamma kowa ba wannan ko malamin kirki ba zai fuskanci irin wannan sifan baballanta na manzannin Allah da annabawan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wai annabi ko matan shi ba zai ga yamma ba ko matan shi ba zai ga yamma ba sai dai shi aqidantu da aqida mai kyau ya ibadantu da ibada mai kyau ya ladabtu da ladabba ta shari'a amma ko matan shi ba zai ga yamma ba wannan ya dace da matsayin annabawa bai dace da matsayin annabawa ba ballanta na kuma dama qur'ani ma ya nuna cewa annabawan Allah ma Allah ya aike su wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin Allah ce so nawa ne muke aiko annabawa shi annabawan Allah ma su ma aiko su Allah ke yi da sako na addini wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi Allah ce da annaba da manzanni duka aiko su ake yi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirina sai Allah ya aiko annabawa suna gargadi kuma suna tsoratar da haka annabawan Allah kuma ƴan sakon Allah ne kamar yadda manzanni suke wancan fassarar ba daidai bane da za a ce bambanci shine shi annabi shi kadai aka ce manzo kuma shine sai ya gaya wa mutane wannan magana ba daidai bane to kai imani da annabawan Allah haka wanda aka faɗi sunayensu kai imani da su da sunayensu wanda aka faɗi sunayensu ba kai imani da su jumlatan منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك حكى الله يفرد أقول أن بان دعن باك لا بارن سوء أقول أن دعن باك لا بارن سوء حديث يتشي أن بان الله دبو إلي دبو مشاهده دبو إلي دعشرين دبو من ظنن الله إلي أكا دبو مشاهده في إيمان سوء في إيمان دا لتتفند الله يسوء في إيمان دا لتتفند الله أقول لتتفند إيكي الله من يمكن أن أقل في إيمان دا أن Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa sai me da ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama za ka yi imani da ita cewa yawmul jaza yawmul hisab ranar da za a tantance tsakankanin tsaba da tsakuwa za a bayo kowa sakamakon aikin da yayi Allah subhanahu wataala baya zaluntun Allah zai tattaro bayi a wannan rana da dai abubuwan da ke da alaka da tashin alkiyama kuma za ka yi imani da shimfiɗan tashin alkiyama shine mutuwa da kwanciyar kabari da abubuwan da nassosa suka faɗi cewa zai faru a cikin kabari na daga fitinan kabari ni'imanta da azabanta dukkan imani da waɗannan inda aka faɗi aka yi filla filla kai imani da shi filla fillan inda aka bashi a rufe kai ma ka bashi haka nan jumlatun wa tafsilin haka nan zaka yi imani da kaddara wanda zamu yi magana kan shi a nan gaba kuma insha Allah ta'ala to wannan shine malai yake cewa abinda ake nufi da ibada shine ka tsayu bi aqaidil imani da aqidoji na imani wa akhlaqihi da kuma ainin tabi'u na imani wa a'malihi da aikace aikace na imani to ga wata tambayar kuma akhlaqil imani wa a'malil imani san man aqidojin imani shine fa iman da Allah da manzaninsa da altafansa da tashin kiyama da ba to menene tabi'u na imani menene kuma aikace aikace na imani menene aqidun iya abinnan ba abinnan aikace aikace na imani da kuma tabi'u na imani su ma suna da bukatun musan don alhamdulillah to ya fara bayani yace ga sallah tana cikin aikace aikace na imani tana cikin aikace aikace amma ga yayin gilan naka kana da magana na wani akwai aikace aikace akwai dabi'u wanne kake magana akai ah ka tantance mana shi ma la tantance kai kuma zaka nemi kai mana wayo kace shi ne kai duka hada a ya mutsa ga baki da ka tantance mana ga wani ustazan nan naga yana tsaga mu ne aikace aikace iman da dabi'u na imani to ya kawo bambancin yace aikace aikace na imani shine ajibin farko dai akwai innan rukunne na mulunci guda biyar shine sallah zakka haji azumi gashi ma muna daya daga ciki duk ina cikin aikace aikacen imani kenan sallah farillanta da nafilanta ko azumi farillanta da nafilanta haji farillanta da nafilanta zakka farillanta da nafilanta duk ina cikin aikace aikace na imani to eh aikace aikace sai kuma dabi'u na imani wanda ke da alaka da zamantakewa kamar yadda ya bada misali gaskiya rukun amana tausayi nufin alkhairi ga wani kamar yadda kake nufi ga kanka da ire-iren waɗannan abubuwa su ne su kuma dabi'u na imani wanda duk wanda ya riko da su ya dabi'antu da dabi'u na imani amma lai yake cewa kuma za kai wannan ne mahabbatan lillahi wa khudu'an lahu kana ne kwadayi kana ne san Allah kana ne kuma kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan ba za ka yi ne a matsayin an tursasa maka ba ba kuma za ka rika yi kana ma Allah alfahari kana ganin tauha ba ni ma da ma aka samu ma ne imani da kaza ne aiki da kaza ne kiyaye kaza a khudu'an lillahi za kuma ka walakantar da kanka ka kaskantar da kanka ga Allah sai ma lai ce wal isti'anatu wannan yayi bayani akan ibada da abin da ke da alaka da shi yace to isti'anan kuma tunda an ce wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakon ka to ma'anin isti'ana yace hiya al-i'timadu 'ala Allah shine bawa ya dogara ga Allah fi jalbil manafi wurin jawo makan shi amfani wa daf'il madar duk kuma tun kudi makan shi sharri ma'as-siqati bihi yana mai gamsuwa da natsuwa da Allah fi husuli zalika akan samu waɗannan abubuwa wato bawa ya dogara ga Allah zuciyansa ya sani cewa anna ma asabahu lam yakul li yuqti'ahu duk abin da ya same shi da ma Allah bai rubuta ne zai guje shi ba wa ma akhata'ahu lam yakul li yusibahu duk abin da ya guje mishi da ma Allah bai kaddara zai same shi wa anna ma sha Allahu kana yadda cewa duk abin da Allah ya hukunta shi ke faruwa wa ma lam yasha lam yakun duk abin da Allah bai hukunta ba ba zai faru ba wa annahu la hawla wala quwwata illa billah ya kuma yadda cewa babu wani dabara babu tsini sai ga Allah shi kadai to ka yadda da wannan ka natsu da wannan hakan sai ta sanya gabaki daya kamar da al'amarin ka ga Allah abinda kake kwadayi na alkhairi sai ka fuskanci Allah abinda kake tsoro na sharri sai ka fuskanci Allah wannan kana neman a kawo maka wannan kana neman a kun kudi maka ka natsu da Allah kenan cewa to yanzu kai kawai Allah shine naka ya Allah kai ne nawa ni ban jin cewa ina da wata uwa ya Allah kai ne nawa ban jin ina da uba ya Allah kai na dogara gare ka ni ban jin cewa ina da wani yaya wannan yayan nan minista ne gwamna ne yayan nan sarki ne yayan nan wani darakta ne duk ban jin ina da wani ya Allah ban jin cewa ina da wani kudi a account ya Allah ban jin cewa ina da wani wayo ban jin ina da wata dabara ban jin ina da wani karfi ban jin cewa zan isa zuwa ga wani alkhairi ko zan iya tunkuɗe maka yana wani sharri sai abin da ka so ya Allah da haka ya Allah gurin ka nake yi wannan shine ma'anar isti'ana kenan yana da buƙatun tsaban wato nutsuwa da Allah tukuna babu wanda ke iya isti'ana sai wanda ya nutsu da Allah sai wanda ya nutsu da Allah Allah ya mamaye zuciyarsa ya samu nutsuwa da Allah to shine sai kaga yana neman taimakon Allah cikin duk abin da ya sani shi sai nemi taimakon Allah cikin dukkan abin da ya sani shi annabawan Allah da manzanni duk akan wannan babin su duk wanda wani daga cikin su wani abu ya dan rike ce masa sai kaga dai Allah dai shine nan shi annabi Musa makiya sun taso shi a gaba sun taso shi a gaba har yayin jira ya bar garin su amma dai Allah dai ya koma zuwa gare shi rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yana dai roƙon Allah ne wancan annabin ta yake nima shi ma dai Allah ya koma zuwa gare shi wancan lafiya yake nima shi ma dai Allah ya koma zuwa gare shi wannan sharrin mata ne ta so shi a gaba shi ma dai Allah ya koma zuwa gare shi kila an fahimce ni da dan haka duk wani alkhairi da kake nima natsu da Allah ka nima gure shi duk wani sharri da kake tsoro natsu da Allah nemi kariya daga gare shi to wannan ita ce ma'anar al-isti'ana ita ce ma'anar al-isti'ana mali ce wa hadha intizamu min al-'abd bi ubudiyyati rabbih wannan shine yanda bawa ke lugunta bautan mahaliccinsa Allah wa talabun min rabbi ya'ni yu'inahu al-qiyam bi dhalik kuma yana neman taimakon Allah akan Allah ya bashi iko ya iya yin aikin bawa yayi da zai bauta ma Allah to amma ya gamsu cewa kun fa in aka bashi da wayansa to zai faɗo to shine kuma sai ya nemi taimakon Allah ya Allah kuma ka taimake ni akan kiyaye wannan bautan da zan yi maka a cikin hadisi manzon Allah yana cewa wala takilni ila nafsi tarfata ayn ya Allah kar ka banni da wayona ko dubara ta kiftawa da bismillah mali cewa bi zalika to idan bawa ya cika waɗannan abubuwa guda biyu al-ibada wal-isti'ana yatawassalu wa bidhalika yatawassalu ila sa'adati al-abadiyya idan ya rike waɗannan abubuwa guda biyu su ne tsanin sa zuwa ga cin nasara na har abada wan najata min jami'i shurur kuma shine abin nan din sa tsanin sa na kukuta daga dukkan sharura na duniya da lahira wala sabila li dhalika babu wata hanya zuwa ga wannan illa bil qiyami bi ibadati llahi wal-isti'anati bihi babu wata hanya da mutum zai sami cin nasara na duniya da lahira zai kuma tsira daga dukkan sharura sai ta hanya tsayuwa da bautan Allah subhanahu wataala da kuma neman taimakon Allah wa ulima bi dhalika shiddati iftikari al-abd li ibadati llahi wal-isti'anati bihi to anan zamu fahimci tabba ashe bawa yana da matsanancin buƙatuwar bautan Allah subhanahu wataala da kuma neman taimakon Allah wannan shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta maka kuma kai kadai muke neman taimakon mun ji ma'anar ibada mun kuma ji ayyukan da zaka yi da aqidoji na imani da aikace-aikace na imani da ɗabi'u irin na imani mun ji isti'ana ita ce ka dogara ga Allah ka nutsu da Allah wurin jawo amfani ko tunkuɗe dukkan sharri sai Allah subhanahu wataala ce ihdinas siratal mustaqim da ma'ana ihdina ya Allah shiryatar da mu as-siratal mustaqima tafarki mi kakkiya samban wanda yake babu karkacewa a cikin shi me Allah ke nufi mallai yace ai dullana ya Allah jagorance mu wa arshidina nuna she mu wa wafiqana datar da mu lil ilmi bil haqq musan gaskiya wal amali bihi ko mi aiki da gaskiya ashe ita ce ma'anar hidayah ma'anar hidayah idan kace Allah ihdinas siratal mustaqim Allah shiryatar da mu zuwa ga tafarki madaidaiciya kana roƙon ni ya Allah sanar da mu hanya madaidaiciyan kuma ka ba mu iko mu aiki da abin da muka sani hidayah kenan da ma'anonta guda biyu shine hidayah ma'anonta na farko al-ilmi ila al-haqq al-ilmi lil-haqq sannan wal-amalu bil-haqq al-ilmu lil-haqq wal-amalu bil-haqq ka san gaskiya kuma kai aiki da ita mali yace allazi huwa haka ne allazi huwa siratul mustaqim wato ka datar da mu mu gane hanya mai kyau ko mai aiki da ita mali sai yace allazi huwa siratul mustaqim wannan ita ce tafarki madaidaiciya al mu'tadil wacce take daidaitacciya al musil ila Allah wacce za ta sadar da mutum zuwa ga Allah wa ila jannatihi wa karamatihi za ta sadar da mutum zuwa ga aljannan Allah da karamunin Allah ranan tashin alkiyama da kuma duniya kafin ma aje ga kiyama wato idan mutum ya bi tafarki madaidaiciya ita za ta gagar mishi da girma da daukaka dubi sahabbai fi sabilillah wanda an same su a wani kauye ne fa kasan makka da madina a wancan lokaci a duniya kauye ne can kauye ba ma san da su ba ka dubi abin nan irin yadda malaman tarihi suke bayanin irin abin nan mazaunin makka da madina da irin miyagun ɗabi'u da miyagun al'adun da suka kewaye wannan garuruwan amma da sahabban nan suka bi as-sirat al-mustaqim suka gane gaskiya kuma suka yi aiki da ita sai gashi yanzu Allah ya gadar musu da buwaya da izini yanzu a duniya babu inda ba a faɗin ashhadu an la ilaha illallah babu inda ba a yaban sahabbai ana radiyallahu ta'ala anhu kuma mutane da wanda yake a can gefe na siyan mansiya amma ga su riko da gaskiya da aiki da shi ya ja musu karama da aukaka har gobe in aka ce Abubakar sai ka ce radiyallahu anhu in aka ce Umar sai ka ce radiyallahu anhu Uthman da Ali sai ka ce radiyallahu anhu Sa'ad da Sa'id sai ka ce radiyallahu anhu Abdurrahman da Abu Ubaida sai ka ce radiyallahu anhu Abdullahi bin Mas'ud da Ibn Abbas sai ka ce radiyallahu anhu Aisha da Hafsa Zainab da Ruqayyah duk cikin sai ka ce radiyallahu ta'ala anhu yaran su da manyan su idan kana jin ana bayanin wani sahabin sai ka rika jin girman shi a ranka amma aka ga maka shekarun shi sai ga shi ma yaro ne dan kankani yaro ne dan kankani da ya tara kai ba irin wanda kake tsammani kai a rayuwa da daman sahabban nan da zaka ji ana wani ana fadin jarantansa da imaninsa ba sa kai shekara 40 ba har irin su Mu'adh bin Jabal wanda manzon Allah ya taba shi lambobin yabo ya Mu'adh ina kaunar ya Mu'adh kai ne shugaban majalisar malamai na ranar tashin alkiyama ya Mu'adh manzon Allah ya taba shi lambobin yabo to Mu'adh bin Jabal ya mutu ya bar duniya yana shekara 30 da wani abu a lokacin bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai aka yi samun irin wannan karama da darajar daukaka ya san imani ya aiki to haka nan kaida ce malam sai ya ce وهذا يشمل الهداية إلى الصراط وأن عندك شيء إهدنا الصراط المستقيم الله شير يتدم أكن تفركي مديريتيا يتي يا هذا الهداية إلى الصراط الله شير يتدك يزوى بحنيا مديريتيا وهي التوفيق للزوم دين الإسلام شين يكنا ورقان الله نيباك إيكو في مسلم شين دفتشي وترك ما سواه من الأديان الباطلة الله يتآمر دك إذا بيمون الدين وندبا مسلم شين ويشمل الهداية في الصراط كمينا حتى شريت روا أكن تفرك وقت سلوكه علما وعملا يا عند كثير هنيا أي كثير كم إلي وإذا كثير صراط اهدنا الصراط المستقيم فنرك أن الله يا الله يمن جم دكتر إن مسلمش أدعى فرقوكين سننكم كنا الدعاء يا الله إنك رأو مسلمش تويمن جم دكتر كمان سيا أكن ديدي أشن مسلمش ذاك الهداية إلى الصراط دع الهداية في الصراط أم فهمت الهداية إلى الصراط يا الله شري تدني إني مسلنش يا الله إن شبو مسلنش كما شري تدني إني أبن بيداتي لمسلنش أقوى مسلمي أما بات أيكي لمسلنش تشيني كثير وأن الله هدى مخدك وإن شري أبو جل ما لن يتشيف هذا الدعاء هذا أن الدعاء من أجمل الأدعية yana daga cikin mafi cikan addu'o'i wa anfa'i halil abdi mafi amfani ga bawa wali hadha saboda haka ne aujabahu Allah Allah ya wajabta yin wannan addu'a wa yassarahu kuma sai Allah ya sauke addu'a ai Allah ya wajabta fatiha ya wajabta fatiha akan kowa to kuma sai Allah ya sauke wannan addu'a ba a zo an ta cewa rabbana kaza 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 kuma kusan ai layi 4-5-6 ba a'a sai Allah ya kawo addu'an a takaicen takaitawa ihdinas siratal mustaqim wai ba zai iya wannan ba ko wanda ya musulunci yanzu aka zauna da sha'awa biyu ya iya ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim to ana so kai kana nace wannan addu'a saboda kiman ka da matsayin ka wa hadha sirat kaga wannan hanya huwa tariq shine hanya wa huwa siratal ladina an'amta alaihim shine kuma tafarkin waɗannan waɗanda kai musu ni'ima wata irin ni'ima bin ni'imati tammati ya Allah kai musu cikakkiyar ni'ima almuttasilati bi sa'adati al-abadiyya wanda ni'iman nan za ta jagorance su ta sadar da su zuwa ga cin nasara na har abada su wane ne waɗannan wa humul anbiya su ne annabawan Allah was-siddiquna da siddiqai wa shuhada da shahidai waɗanda suka mutu gurin yaki was-salihun da sauran gama garin mutanen kirki to ya Allah tafarkin su nake so ni ma ka sani da kana roƙon Allah ne ya sanya ka akan tafarkin irin su annabi Ibrahim din su annabi Musa su annabi Isa su annabi Nuh su annabi sallallahu alaihi wa sallam su kake roƙon Allah ya sanya ka akan tafarkin su ghayril maghdubi alaihi ya Allah kar ka sanya ni akan hanya waɗanda kai fushi akan su wa humul ladina arqul haqq su wane ne wanda Allah ya fushi da su su ne duk waɗanda suka san gaskiya wata rako sai suka yi aiki da gaskiya sun san gaskiya amma ba za su yi aiki da shi ba to ya Allah kar ka sanya ni akan tafarki irin waɗannan mutane kamar misalin suwa kal yahudi kamar misalin yahudi sun san gaskiya sun yi aiki da shi wa nahwihim da makamantansu wala dallin ya Allah kar ka sanya ni akan tafarkin addalin su ne fasatu alladhina dallu anil haqq wanda yake so ba su ma gane gaskiya ba su jahilai ne bakatun jahilai ne kannasara kamar kirista wa nahwihim da waɗanda suke kamalisu to da haka wannan a cikin takaitawa shine ainihin fassaran da malam yi mafatiha a darasi na gaba insha Allah ta'ala zai kawo takaitan abin nan kuma takaita bayani akan sakonnin da fatiha ta dauka cewa yanzu dai ga fassaran ka ji abin ma'anar fatiha tun fita to a takaitan takaitawa kuma waɗansu sakonni ne da darussa za a fitar daga cikin waɗannan abu ayoyi da muka karanta na fatiha tun fita إن شاء الله تعالى شيء نقدر نسمي هذا باب وبين دمك فقيدي دي الله كبار ملادا وبين دمك فقصر يسمى الله كغافر صلى الله منا وكما نونا من دي دي فبام إيقن سني شيء قومي أي كيرش إهد نصر المستقيم والله تعالى أعلى وأعلى من بيع إيقو جو نعم عليكم السلام نعم نعم eh malam yana cewa idan aka ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin to aka ce yahudi da kirista an takura fassaran kenan wannan hakikatan haka yake yahudi da kirista misali ne daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya fushi da su a cikin wannan al'umma akwai waɗanda za su yi aiki da Allah zai fushi da su su ma kana roƙon Allah ya tsarifa daga fada zuwa ga aikace aikacen su a cikin wannan al'umma akwai waɗanda yake bace tuni jahilai ne ba su ma san gaskiya ba lantana su aiki da shi kana roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin su da tafarkin su amma aka ce kamar yahudi da kirista kawai a to idan an takaita duk wani wanda ya san gaskiya ya aiki da shi to yana cikin al-maghdubi alaihi duk wani wanda bai san gaskiya ba yake son ya bauta ma Allah da jahilci to yana cikin abdalli da ka bace tuni da ka ko a cikin wannan al'umma ce ko a cikin al'umman yahudi ko a cikin al'umman kirista duk dai hukuncin da yake da haka mu muna roƙon Allah ya tsare mu daga ɗabi'an yahudi da ɗabi'an kirista da waɗanda suka san gaskiya suka kyaiki da shi da waɗanda kuma suka jahilci gaskiya ballan kuma su aiki shi Allahu a'lam na'am wa alaikum assalam na'am maliki yawmiddin نعم الذي شرعية نعم نعم نعم
هل
shine addu'a Allahumma qini 'azabaka yawma tab'atha 'ibadak ya Allah ka tsare ni daga azaban faranin da zaka tashi bayi domin hisabi kaga wannan tasiri na dan adam dangane da al-jaza sakamako na aikace-aikace ila an fahimta kuma cikin abin da bawa zai tafiranta da shi shine idan yi aikin kirki ya kyautata so ga Allah sai zai aiki ne ya san aikin nashi bai sai samun mishi da kyakkyawan sakamako ba amma kuma sai kyakkyawan zato ga Allah cewa Allah na san shi mai adalci ne kuma mai yalwar rahama ne da haka na tabbatar da gurin sakamako zai bani kyakkyawan sakamako wannan shine a cikin hadisi yake cewa babu wanda daga cikin ku da aikin shi zai gadar mishi da rahmar Allah sai dai abin nan aikin shi zai gadar mishi da rahmar Allah ko zai shigar da shi aljanna sai dai da rahmar Allah to a ƙarƙashin wannan tasirin tuwa da wannan ne muke ibadun da muke yi muna sanar cewa kuma ibadunmu ba za su shigar da mu aljanna to tasirin tuwa da jaza na Allah bil adl war rahmati to shine muke tasirin tuwa da shi dai muna aikin komin kankantar sa dai a samu idan dai Allah ya sa na fahimci tambayan ka kila amsan ta fito wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk